This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna da Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'atu babbar rana 6 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ta yi makudan kudaden da China take ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a Afirka ya zo ƙarshe a cewar manazarta. Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a Kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai 17, wasu 13 kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau Juma'a.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu mazauna kan iyakar Najeriya da Nijar sun nemi hukumomin ƙasashen biyu su haɗa kai don kawo ƙarshen 'yan bindiga da suka addabe su. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin ƙasar sun yi nasarar kama wata ƙwayar kiftong da ake kira kiftong kimanin miliyan 2 da aka shigo da ita daga ƙasar Algeria.
Duniya ma in dai ɗan ta'adda ne yana son wannan kwaya. Kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa. Shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da ya yi da na sani ba ko ya ji tsoron wani.
Sai a biyo mu domin jin rahotannin da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyon da ke kawance da sashen Hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku, wanda a yau gidan rediyon Niya na birnin Kwani da ke jamhuriyar Nijar zai ɗauki nauyin kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce babu wata yarjejeniya da ake kullawa. Bangarorin biyu na dora alhakin kawo jinkiri a tattaunawar tsagaita wuta da musayar mutanen da bangarorin biyu suke rike da su, yayin da Netanyahu ke fuskantar matsin lamba akan cimma yarjejeniyar bayan mutuwar wasu 'yan Gaza su 6 da aka tsare. Netanyahu ya hakikance kan cewa dole ne Isra'ila ta ci gaba da iko da zirin da take kira Philadelphia Corridor da ke bakin iyakar Masar da Gaza don hana safarar makamai zuwa ga Hamas. Kungiyar da harin da ta kai ranar 7 ga watan Oktoban bara akan Isra'ila ya janyo yakin. Ita kuma Hamas na so Isra'ila ta janye daga yankin gaba daya. Kuma a jiya Alhamis ta ce matsayar Netanyahu na kawo kalubale wajen cimma yarjejeniya. Ta yi makudan kudaden da China ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a Afirka ya zo ƙarshe a cewar manazarta, yayin da Beijing ke neman kare kanta daga ƙasashen da bashi yayi wa katutu da ke tattare da hadari a nahiyar ta Afirka, yayin da ita ma take fama da tafiyar hawainiyar tattalin arziki a cikin gida. Beijing ta kwashe shekaru tana ba da rancen biliyoyin kuɗi don samar da jiragen ƙasa, titina da gadoji a Afirka, wanda nauyin bashin ke rataya akan wuyan gwamnatocin ƙasashen da ke faman biya. Amma masana sun ce yanzu China na zabar ta ba da ƙananan basussuka don ayyukan raya ƙasa marasa girma. Lucas Engel, wani mai nazari akan harkokin kuɗi na ƙasar China a cibiyar manufofin raya ƙasa da ƙasa ta Jami'ar Boston, ya ce China ta canza tsarin ba da lamuni a Afirka ta yadda za ta iya yin la'akari da matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida da kuma matsalolin basussukan Afirka, yayin da shugabannin Afirka suka hallara a birnin Beijing a wannan makon don babban taron su da China a karon farko tun bayan annobar COVID-19. Shugaba Xi Jinping ya yi alƙawarin samar da sama da biliyan 50 a nahiyar Afirka cikin shekaru 3 masu zuwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Maryam za ta sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu. Yayin da wata tawagar jami'an tsaron Najeriya ƙarƙashin ƙaramin ministan tsaron ƙasar ta isa jihar Sokoto domin fatattakar 'yan bindigar da suka addabi yankunan jihohin Sokoto, Kebbi, Katsina da Zamfara, wasu 'yan Najeriya da Nijar da ke zaune kan iyaka da Sokoto sun yi kira da hukumomin ƙasashen biyu su haɗa kai don kawo ƙarshen wannan ayyukan ta'addanci da ya addabi al'umma a cikin 'yan shekarun nan. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin da karamin ministan tsaron tarayyar Najeriya Matawan Lamaradun da ministan 'yan sandan kasar da ma gaggan hafsoshin askarawan Najeriya suka sabka a birnin Shehun Sokoto domin damar abkawa 'yan bindiga da suka haddabi jama'ar arewa maso yammacin Najeriya domin a yi ta takari. Hukumomin na Najeriya na ci gaba da neman gudunmuwar takwarorinsu na jamhuriyar Nijar da ma jami'an tsaron makwabtar na jini don hanawa 'yan bindigar sulalewa zuwa iyaka da jamhuriyar Guriyar Nijar din da zaren wuta ta yi wuta a dazuzzukan Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina. Abinda ya sa Jafaru Sarkin Shanu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa cewa yi haɗa kanun ƙasashen guda biyu a wannan fannin na tsaro ne zai sa manufar ta cimma nasara.
Ka san kwanakin baya shi chef de major na Najeriya duka ya zaka nan ga kuma sun roki hulɗar su da suke ta tsaro tsakaninsu da Nijar ta koma. To muna zaton yallama daga cikin abin da suka tantamna yana yiwa wannan operation da aka so a yi nan ƙasa Sokoto yana tana ciki. Kenan namu mamu jami'an tsaro za su kasance bisa iyakoki na Nijar da Najeriya domin su tallafa ma waɗancan na Najeriya in sun hurgago su kuma su mace su. Saboda in ba haka aka yi ba fa da wuya a ce an kai gici. Ba wai paske mutanen nan kuna ganin hoba ne suke garin ba. Dunnan kwanni wanda aka kwanni wanda cikin kwanni ya san waɗannan yan ta'addan ba ne suke ba. Nan dai na Sokoto an san duka inda suke. Waɗancan na jiha sai an hada kai sosai. An hada kai dole.
Su ma 'yan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar da 'yan bindigar ke yin kirdada wani lokaci suna abka musu sun nuna jin daɗin su game da wannan labarin na hukumomin Najeriya na kwargagar 'yan bindigar da suka kaima mazamna karkara Intiham.
Ana gaskiya zuwan karamin minista wannan ƙasa mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki domin a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a kori wannan ta'addanci da ya damu arewacin Najeriya. Saboda abin yana damun mu a ran mu saboda ku amma idan Allah ya ba mu sa'a wannan abu da aka zo aka yi aka cimma abin to in Allah da hankalin kowa zai kwanta
kuma da nura tela mu wallahi wanga abu da manka abin ga dama muna jira ne wanga rashin tsaro da ya afku a tsakanin arewacin Najeriya saboda ta'addanci ya yawa yanzu hatta da dannan zuwa Sokoto Zamfara duk inda zaka na wallahi akwai matsala hannunka ga gaba na yi to mu taho wanga minista dai muna bayani ne tun kwanan ba da manka ji labari bali yanzu an ce ya riga sun taho sun abin ga wallahi mu mun ji dadin wanga abu don ta'addanci na ya sha muna kai sosai.
A nasu bangaren 'yan Nijar na cewa hukumomin kasarsu su kara damara a wannan iyakar yayin da suka yabawa matakin da cewa abin yabawa ne.
Hakikan abin da muka fata tunda karamin ministar ya taho Sokoto ya taho da karhi can Sokoto da nuna cewa za su kokari duk abin da za su yi 'yan Sokoto da a cikin jihar Sokoto sai sun kare da su. To hakikan muna bukata hakanan kuma muna fata Allah ya sa wannan abu ta yi.
Sunana Malam Muhammadu mai shago nan Balo Nijar. Wato wanga mataki da aka ce maikwanta na Najeriya sun dauka na cewa za su fatattaki 'yan ta'adda ko ko suna so su kare da 'yan ta'adda wayansu. Shine maikwanta mu su dauki mataki na dukkan bakin iyaka su kula da shi saboda shigo 'yan ta'adda. Duk da dama mu ta 'yan ta'adda ba su da wurin zama nan. Kuma na fatan dai maikwanta mu su dauki matakan tsaro kwakwara saboda an san bakin an san wajejen da suke kuma an san wajejen da ko an gwamutsu su sanan wajen za su shigo.
Yanzu haka dai mazamna wannan yankin zora na mujiya da ma kunnuwansu domin ji da ganin irin yanda za ta kaya tsakanin askarawan Najeriya da 'yan bindigar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai 17 wasu 13 kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau Juma'a. 'Yan sandan sun kuma faɗi cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Mai magana da yawan rundunar ƴan sandan ƙasar Razila Onyango ta ce ana kan binciken musabbabin gobarar da ta tashi a daren jiya Alhamis a makarantar Primary Hillside a Darasha dake karamar hukumar Nyeri. Shugaban Kenya William Ruto ya bayyana labarin gobarar a matsayin mai tada hankali matuƙa, ya kuma ce za a dauki mataki akan waɗanda ke da alhakin aukuwar lamarin. Ta shafin sada zumunta na X, Ruto ya ce ya ba hukumomin da suka dace umarnin gudanar da bincike sosai akan wannan mummunan lamari, kuma za a tuhumi waɗanda ke da hannu. Mummunan keta haƙoƙin bil'adama da ɓangarorin da ke yaƙi a Sudan suka aikata na buƙatar a tura wata runduna mai zaman kanta ta gaskiya da adalci don kare miliyoyin farar hula da suka guje wa gidajensu, a cewar ƙwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a. Wata tawagar bincike mai zaman kanta ta bankaɗo abubuwan cin zarafi da ɓangarorin biyu suka aikata tun daga watan Afrilun bara, wanda ka iya zama laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a cewar su. Rikicin tsakanin sojojin gwamnatin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin General Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakarun rundunar SDF a ƙarƙashin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo ya haifar da ɗaya daga cikin rikicin jin ƙai mafi muni da aka gani a duniya. An kashe dubban mutane kuma ƙwararru sun ce farar hula miliyan 8 sun rasa matsugunansu, yayin da ƙarin wasu miliyan 2 suka tsere zuwa ƙasashe makwabta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Jami'an tsaron Nijar sun yi nasarar kama mutane 15 da wata kwaya kusan miliyan 2, wanda mafi akasari 'yan ta'adda da kuma 'yan Boko Haram ke amfani da ita suna fita hayyacinsu domin kai harhare. Wannan ne karan farko da jami'an tsaro a Nijar suka yi nasarar kama irin wannan kwaya mai suna Kiptagon, wacce aka shigo da ita daga kasar Algeria. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
A wannan shekarar kusan ba a wuce wata guda a ƙasar Nijar ba tare da jami'an tsaro na 'yan sanda da ke yaƙi da sharar fatocin miyagun ƙwayoyi a ƙasar su yi nasarar kama wasu masu fatocin miyagun ƙwayoyi irin su tramadol, tabar wiwi da kuma uwa uba ko ken ko hodar iblis. Sai dai a karon farko jami'an tsaro a jihar Agadez da ke arewacin Nijar su yi wani wawan kamu na wata ƙwayar da ake kira Kiptagon, wacce 'yan ta'adda ke amfani da ita domin kai hare-hare a ƙasashe da dama na Afirka ta yamma tare da kama mutane 15 suke dauke da ita. Kabiru Idi Kanto shine shugaban hukumar da ke yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi reshen jihar Agadez.
Wata kwaya ce wadda ake ce ma Kiptagon, da mafi yawanci wanda suke amfani da ita su ne 'yan ta'adda wanda ake kira da jihadist. Mafi yawanci 'yan ta'adda wanda kuke ga ba Nijar ba, duka wanda suke nan wajen kasashen mu ko kuma kusan in ce duniya, amma in dai dan ta'adda ne yana shan wannan kwaya. Kwaya ce mai ba su kuzari kuma tana hidda musu tsoron abubuwa. Shi yasa duk wanda ya shata zai aikata kowane irin laifi ne ba tare da yayi da na sani ba ko ya ji tsoron wani abu. Mafi yawanci wanda dai za ku ga suna ta'ammali da ita ko suna shan ta 'yan ta'adda, akwai wanda ka ga wanda ba dan ta'adda ba yana shan wannan kwaya. Ba kama wagga kwaya ba, kauri na harko ne muka same ta. Kuma in kuka lura adadin da aka kama na kwaya adadi ne mai yawa, an same ta kwaya ta kai wajen dan balle wannan kusan miliyan 2 sun kama ta 15.
Yanzu haka dai kusan babu wani yanki na ƙasar Nijar da ba a fitocin miyagun kwayoyi ta cikin sa. Saboda haka kungiyoyin fararen fulla suka jinjina wa jami'an tsaro game da irin kokarin da suke yi ba dare ba rana wajen farautar masu fara miyagun kwayoyi. Ahmed Ali ɗan kungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Jama'an tsaro wanda suke kokarin kamo masu safarar miyagun kwayoyi, muna jinjina musu ga aikin da suke yi. Su yi kokari su kama da damtse, su tashi tsaye, su kula da wannan aikin da suke yi. Gaskiya muna ba su goyon baya saboda suna da kokari, suna aikin da ake bukata. Suna kama jikinsu bisa neman miyagun masu safarar kwayoyi, suna kokari suna zakulo mutanen gaske, su ci gaba da yi. Su bi sako-sako duk inda wanda yake mai safarar kwayoyi, su yi kokari Allah ba su sa su kama shi.
Jihar Agadez dai ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin shigar da kwayoyin koma wucewa da su zuwa wasu kasashe kamar Libya da Algeria. Saboda haka jami'an tsaron suka yi kira ga al'umma da su ba su gudunmawar da ta dace.
Al'umma su kama aiki, su zo su kama mu aiki, aiki wanga na kawo tsaro cikin kasa ba na jami'an tsaro bane su kadai. Na al'umma ne gabaki daya. Idan al'umma suna bakin nasu kokari, ne su ci gaba su ƙara ba da kokari su zo in suka ga wani abu wanda ba daidai ba su zo su hidi ma magabata ko kuma jami'an tsaro ko kuma wanda ya dace su zo su kawo mu labari abinda suka ga wanda ba daidai bane ba su zo su shaida mu.
Masu fatocin miyagun kwayoyi yanzu haka da dama ne dai suka gaya suka shiga hannu wasu su ƴan kasashe makwabta ne wasu kuma ƴan kasar Niger. Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Masu shauraron mu barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo abokan hulɗa ke gabatarwa wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM Birnin Kunne jamhuriyar Niger zan gabatar da wannan shirin na da dan gari. Yau za mu leka da ku a garin Tungar Makoki dake cikin karamar hukumar mulki na Tsarnawa a cikin gundumar garin Birnin Kunne inda muka sadu da hakimi na garin Tungar Makoki inda ya ba mu tarihin garin Tungar Makoki amma ya so mu gabatar mamu da kanshi.
Sunana ne Nuhu Dan Karbi, hakimi na garin Tungar Makoki.
Me yasa ake ce mu Tungar Makoki, Tungar Makoki?
To abin da yasa ake ce mu Tungar Makoki yayin da wanda ta so ai har Tsarnawa. Tsarnawa daga Tsarnawa suka yi gudu sa zakwa sun ga Tungar ji suna noma nan ga kala ana zakwa ana koyo su har dai sun ga aza bukkokin da ya zama ai yadda an ka ba su mun kasu kaje mu halin da aka ce mu gari Tungar Makoki. Tungar noma ce hijiran noma ta sauka sun ga zaka an ga aji Tungar Makoki. Makoki shi ma makoki wanda ya yi kongaren shi ne aka ce mu makoki da ya tsalla yake ainihi ne na Tsarnawa ne.
Ina da ina ne wannan garin ya yi zama kawai tun da ya taso nan ne daga Tsarnawa ne ya zama ko kuma ya ta zama garuruwa
bai da wuri wanda ya zama ban da nan tsakkiyar garin nan da tsakkiyar garin nan tsakkiyar garin ne dai ga dosa ne ko shi dai yanzu babu tsofaffi wanda ka ba mu wannan dogon tarihi amma mu sanin mu rena da shike nan da shike inda shike dai ainihin rena da shike kuma da kiraren da suka yi mun ga gwamnati wannan wuri ina ganin za mu samu matsala kuma za mu samu matsala tunda shi kai sai da gare a gani sai da to muna gudu da kan tsayi ko kuma wani je ka sa abin da kace wa kai kai ka to abin da muka ce wa kai kamar a ce ma wannan wuri da kazan da daga gare da kuma da haka ce da to shi ne ka kere shangar da wuri sun jara a gaisu da kuma Allah yarda in dai mutum ya daga ya dai daga na kuma babu da halin ko ba ce wancan tsakuwa hakan can gari da koma can ko bai wanga gari da koma wajen tufan ko ba ko da ba shi ba
adadin shekara nawa da girka wannan garin na Tungar Makoki
to a kiyasan shi dai ni ka sai jika ne ni da shekara ne zuwa a yi amnisin san kansis ver minisin san kansis ni ne gari da san ba in da ko ba daya da san ba in ba daya san ba in ba daya to kakara ma da yiri dai ba san shi ba wanda ya saba tabbata san shi ba a kiyasan shi shekarun nan ne a ganin sun kai 100
akwai wani martaba da wannan garin yake da wanda ko da a ce wurin yaƙi ko kuma martabar da in ba wannan garin ba ba a samu shi a dukkan duniya
sun ga muku ke dai canda ni kan ba sani ba na ji ana faɗi don mun zama tare tsoni gari ne wanda ya zama dore an ga manu hato shi gombi a gani ne ba a gani shi gombi a gani ba a gani shi don shi jirar da aka yi a taro daga tsarna a to zuwa kura to gombi a gani ba a gani shi kuma duk igon da ya shigo gombi shi ga iski shi ba shi ganuwa.
Mun san ko wani gari yana da nashi take wani take ne ake yi ma wannan garin na Tungar Makoki akwai wani take na musamman wanda ya shahara da shi ko kuma yani abin yake
eh akwai taken da aka yi mata Tungar Makoki Tungar Noma ko da ni ka zo a hika shi a taken ta Tungar Noma ko da ni ka zo a hika wannan taken ta kenan.
Adadin kabila nawa a cikin wannan garin na Tungar Makoki?
Eh to sai ya dai bakin mu dai Hausawa da gare su sai Hillani ko Hillani wanda ka kawo mu shi ka kawo yanzu akwai bugaye wanda ya zo ta ko sai shigo guda guda kuma kana ranga da aka ce ba gobara duk a Hausa ana ana al'adu ya kawo su shi Hausawa duka su shewa mun ka san dai alshe wanda aka ce ba wallahi ba bolla shi da aka ce amma shi da Hausa ko ba gaddare shi da Hausa ba gobara yana da Hausa ba are yana da Hausa ba gobara yana da Hausa amma duk da ga babu su babu su wasu mun ji ana jira wasu gurma ana jira wasu tawon takawa amma dai ai na san dai garin tawon takawa su sun kuma tsashi tawon takawa su da shi to yanzu ka ta ka ta ba tawon takata yace inda ka ka ta yace inda ba tawon takata
akwai wani haka tarihi da wannan garin naku ya shahara bangaren yaki akwai wani tarihi da kuka sani na garin ku inda ya shahara ga yaki ace ya ci gari kaza ko kuma ya shahara da gurin yaki misali
wannan ba ne ya kaddara labari tarihi wannan yaki ya fiye shi sabila tunda ni dai ba ishe ne gun ba zo ana ba labarin shi
wannan garin na tungar makoki tun lokacin da aka girka shi adadin hakimai nawa suka yi rukun garin kuma adadin shekaru nawa kowane hakimi ne yana bisa kan karagan mulki har zoke ya zo da hakim taka ta zo gare ka
to hakim nan na farko ne akwai wanda an ka ba sai da aka gudu hijiran nan Bashiru to Bashiru nan ne a gani ya kai shekara 30 shi na iko garin nan sai makokin garin haka shi shi an muharin sunan nan ya tabbata nan gari ya zauna an kace makoki yana kai shekara 25 sai Adam shi ma shekara yayi shekara 30 shi na iko shi na mulki daga Adam sai Salifu Dodo Salifu Dodo sai shekara 31 shi ma 31 gari shi na mulki sai ne ya nau dan karbi to ina garin shekara 16 gari ne shi shida to ni dai da aiwa to ga lokacin ne dan katsaban katsaban da yanka zabi ne dan katsaban katsaban da yanka zabi ne
da ni wannan garin ya shahara bangaren noma da kiwo ko ni da ni ya shahara
to duk da aikin muna da noman da kiwo dan kiwon ai Hausa ne kai dan dabbobin da kuma gani ya halla ne ai Hausa ne nan dai abin da dan dai kurin da dai noma shi ne abin ka aiki shi ne babba a banga shi muka ci mu shi kiwo noma dan gaggawa noma ya kashe mu to ko shi wanda talaba mu wa gaskiya ba
bayan haka shahara da wannan garin yayi to wani matsala to gar makoki take fuskanta wanda take so a tallafa mata da shi matsalar da wannan garin yake ciki
to matsaloli ka san yawa ne suna da yawa tunda ga yanzu shekara da biyar da juna mun kai shekara biyar ruwa sai haƙi sun taso wasu suna buli ruwan su katse kaga duk da babu haƙi akwai matsala haƙi ba ka kai akwai matsala na dai tsaye ma shekara bana amma duk wanda sai shekaru da an kai da haƙi sun taso sai matsala ta ruwa su zaga su katse matsala ko duk da ruwa sun katse matsala ta samu tunda gabara ma da bare ce na akwai magidanci ko manomi da shi na noma shi ne so ko abin da zarki to matsalar da wannan matsala da kaka fada to matsalar mu ne nan ba mu da hanya kai da kanka ka zo hanya ga kunci ko sha hawa da hanya babu hanya gare mu wanda za a biya ko da dan da biya ne biya mu shi dadi in ba koma da dole san gari ba kashi su ga gari da su da ta kai kashi kashi bayan ko kuma ruwan sha babu su gare mu muna hoken sha do ko mutu da sha kanka ruwa ba mu su ga mu su tunda akwai lokacin da za ka in dai ka ta hanya ga ba da hadarin ga an kai ba ruwan sai hukuku sai ka iske mace ta tuna su sai bata ci ko boki ta bugu ta tare da su boki ta hudu ta komo da guda cikakke uku ta ko burus ba su da yawa to babban matsala ta duka wannan ruwan tamki da aka amfani da su mun da ruwan tamki aka amfani da su tunda ruwan mu da mai ruwan tamki da har da ruwan shan ruwan tamki da ai tunda ruwan mu ya dai ruwan tamki da to an yi duka kuma ai yanzu dai an dima da an kai asibiti nan amma har yanzu dai zaman kaza da su take ko shi dai su suna fada sun ce gari da ka don kasa lije ta girma amma dai har yanzu dai cikin kaza da su take muke gari shan magani da gari har yanzu gari shan magani da gari da tun matsalar mu kenan to wannan ma da gaji da sa alamar da daya ni president ne da platform muna zagaye gari da gari muna sasu gida da sai bisa ga cewa da asa kiya mata da kwal mace ba an da sata da kwal a rike da tsawon shekaru da hadda kai shekara 20 ba ku tana karatu muna jin hankalin mutane asa kiya mata da kwal ko ba asa kiya mata da kwal ba a rike su har su cin da burin su kuma babu almin dole ko babu abin tabi na almin tabi da shi ya kabata harka yarinya ba ta kai shekara 20 ba ruwa ko 20 tuciyon ciwon kanta a ce ayyudu ta san tanta kamar wannan ba haɗa ta ba ba san ciwon kanta muke
wannan garin kamar kilometer nawa ne da tsarnawa
to a kiyafin shi da kilometer tare daga tsarna zo ta daga kilometer 9
mun san tun garma koki ga da can baya shekaru da suka gabata wuri ne wanda yake da duwatsu amma mun zo mun ga wurin ana shibka ana noma gare shi ko wata project ne ta muku wannan aikin
to shi kamar wannan aiki da aka fada akwai ma'aikata sun ga sun tada dalilin tarsa kuma ta yi banquet matasa sun ci mu ya ta kuma sun ci kokari shi tunda banquet da ran gaza ta an gare shi ga kokore aka zakuwa da shi dalilin da shi ga cikin gorikin mu na aka ne a bar muna abin mu shi ohwani ne sannan kuma abin masa kudi kashin hukunci ne kadadin ne kuma ina ganin yadda ke shi MCC ta zaka ta samu mata sai ya kadadin ne ana jin dudde kai mun ga ohwani shi tunda yanzu in kan ba bi hanya ga duk gorar da an kai ba kadadin ne za ka SG tun yanzu har sai da suna nan ma suna kokarin su kai gaban mutum tun yanzu inda an kai wannan aiki to su ba za mu shi ne kokan mu gare su daga ga matsaloli da banka wadi adiwo da irin rawa kuma a gangance sai an ga samu hali kuma masu hannu da shuri su zaga su duk yau da rama kuma su taimakawa da wani ayyuka ruwan shannan dai sun shaye mai kasa ya duro sun gwada ba cibiyoyin cibiyoyin ne daga cince sun babu cibiya goma sha hudu cike gari sun ce masallaci guda likita guda makarantar da dubu guda akwai guda amma akwai farko a rabu ko yace guda hudu ke nan 18 ke nan cike gari ba a yi su faɗa ce sun ce za a yi faɗa ce muna bukata sun ce ne za su yi amma muna bukata sun ce za su yi ba su ba muna bukata
masu shauraranmu a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na daɗan gari wanda ni Haruna Bramaras na Radio Niya FM Birnin Kwanne Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu bisalam
daɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
a gaida Haruna Ibrahim Ras daga Radio Niya Birnin Kwane da ke Jamhuriyar Nijar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku yi aiko mana ta hanyar email
sako na farko naka ne Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Nigeria wace memba a ƙungiyar Meriyar Matasan Afirka tare da Isaji kan mai saji Toro da Sanusi Madaddai da makaran sai Haddabi mai kwamfuta mai yama da Bulama Jalumi Ballaba kuka ce salam VOA Hausa muna fatan Allah ya sa wannan taro na shekara-shekara da shugabannin ƙasashen Afirka suke yi da China don inganta harkokin kasuwanci tsakanin Afirka da China ka ce kuna fata kulle a cibiyar kuɗin sosai da sabulu sai sako na isa lawan girgiyar magajin garin Birge jihar Yobe a Najeriya inda kai ma ka ce salam VOA Hausa ƙarin farashin man fetur na kasuwar a Najeriya ba da toba tsammani da kamfanin NNPCL a gaskiya wannan lamari abin bakin ciki ne da takaici matuƙa a lokacin da mutane ke mutuwa saboda yunwa sakamakon tsadar rayuwa wanda asalin sa shine cire tallafin wannan man fetur da cire tallafin wutar lantarki yanzu a Najeriya babu wani abu da gwamnati take ba talaka ba ce ta cire tallafin sa kace babu wata ƙasa a duniya wadda ba ta sa wa ɗan ƙasa ta tallafi akan muhimman abubuwa na rayuwa kace da fatan Allah ya kawo mana ɗauki a Najeriya
a gaida Hauwa Sharif yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
to a takaice kungiyar Hamas ta yi kira ga Amurka da ta matsawa Isra'ila lamba sosai don ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza yayin da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce babu wata yarjejeniya da ake kullawa bangarorin biyu dai na dora alhakin kawo jinkiri a tattaunawar tsagaita wuta da musayar mutanen da suke rike da su yayin da Netanyahu ke fuskantar matsin lamba akan cimma yarjejeniyar bayan mutuwar wasu 'yan Gaza su shida da aka tsare Ta yiwu makudan kudaden da China ta kwashe shekaru tana kashewa akan manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a Afirka ya zo karshe a cewar manazarta yayin da Beijing ke neman kare kanta daga kasashen da bashi yayi wa katutu dake tattare da hadari a nahiyar yayin da ita ma take fama da tafiyar hawainiyar tattalin arziki a cikin gida Beijing ta kwashe shekaru tana bada rancen biliyoyin kudi don samar da jiragen kasa titina da gadoji a Afirka wanda nauyin bashin kira taya akan wuyan gwamnatocin kasashen da ke faman biya Wata gobara da ta tashi a wani ɗakin kwanan ɗalibai a ƙasar Kenya ta yi sanadin mutuwar ɗalibai 17 wasu 13 kuma sun samu mummunar ƙuna a cewar 'yan sandan ƙasar a yau Juma'a. 'Yan sandan sun kuma faɗi cewa akwai fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ƙasar Razila Onyango ta ce ana kan binciken musabbabin gobarar.
Yin labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma mun sake dawo a shirin manadar da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya jihar kamar da Chadi wanda ya diri da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai sai kuma Fiona Nanduduwa wa Mai da ta taimaka ta daidaita mana sauti ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babalake ta ku huta lafiya.